sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyar murya Arewa ko kuma radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali muke farin cikin jin ragamar shirin namu na yau Alhamis 25 ga watan Mayu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kungiyar Al-Shabab ta kasar Somalia jiya Laraba ta kai harahare a Kenya da Somalia ta kashe mutane 16. A kasar Indonesia kuma harahren kunar bakin wake sun kashe jami'an 'yan sanda guda 3. Jami'an tsaro a kasar Libya kuma sun kama dan uwa da mahaifin wanda ya kai harin kunar bakin wake a birnin Manchester a kasar Ingila.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Bauchi, Najeriya ta bada umarnin rufe kwalejin ilimi da ke garin Kangare sakamakon wata hatsaniya da ta sanadiyar raunata dalibai 5. A Jamhuriyar Niger kuma malaman jami'ar da magaran ne suka shiga yajin aikin sai baba ya gani domin neman a biya su hakkin su. Sai kuma batun dakatar da binciken zargin fataka da dukiyar masarautar jihar Kano da ya bar baya da kura.
Wa'annan manya wa'anda har suka yadda aka karya doka aka dakatar da bincike ka haka haddace Osin Bajo dan san me yake za su ce ba a game da tsare sauran mutane wa'anda ake binciken su ba amma gama binciken su ba yanzu haka suna nan ma a tsare.
Sai kuma shirin domin iyali, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Kungiyar Al-Shabab mai ra'ayin rikau ta kasar Somalia ta ce ta kai harahare guda 3 a kasashen Kenya da Somalia jiya Laraba, har ma ta kashe mutane 16, yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta kaddamar da sumaman murkushe 'yan kungiyar, kuma jami'an kasar Kenya sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar suna ɗanɗanawa daga wannan mataki. Jama'a a birnin Mogadishu sun ce akalla mutane 8 aka kashe, 15 kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wani bam da aka koye cikin wata mota kusa da tashar jiragen ruwan kasar. A kasar Kenya kuma shaidun gani da ido sun ce jami'an tsaro guda 8 ne aka kashe a tashin bama-bamai guda 2 daban-daban da aka koye a gefen hanya a arewa maso gabashin kasar kusa da kan iyakar kasar da Somalia. A can kasar Indonesia ma wasu hararren kunar bakin wake sun girgiza wata tashar mota a Jakarta babban birnin kasar jiya Laraba, suka kashe akalla jami'an 'yan sanda guda 3. Wasu jami'an 'yan sanda 5 da farar hula 5 ne suka ji rauni a hararren. Ba a dai tantance kungiyar da ke da alhakin kai hararren ba, amma a baya kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai hararre makamancin wannan kasar da tafi kowace kasa yawan musulmi a duniya.
Jami'an tsaro a kasar Libya sun ce sun kama dan uwa da kuma mahaifin Salman Abedi, mutumin da ya kai harin kona bakin wake a birnin Manchester. Mai magana da yawun rundunar dakile ta'addanci ta kasar ya ce kwanan nan Hashim Abedi ya zanta da dan uwan nasa kuma ya san shirye-shiryen da yake na kai harin. Haka kuma sun ce suna da shaidar cewa da shi da dan uwan nasa suna da alaka da kungiyar IS. Suma 'yan sandan Ingila sun kama ƙarin mutane guda 2 jiya Laraba. An kama wata mace a lokacin da suka kai sumamai wani gida a arewacin Manchester. Mutum na 2 kuma an kama shi ne a garin Newton da ke tsakiyar Ingila. Haka kuma akwai wasu mutum 5 da aka kama dangane da harin. To amma 'yan sanda ba su ba da wani bayani akan ko kila suna da hannu a harin ba.
Gabanin tarurrukan da zai yi da shugabannin kungiyar kawancin tsaro ta NATO, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ta'addanci a zama babbar matsalar da duniya ke fuskanta a yanzu, kuma ya ce suna samun ci gaba sosai wajen yaƙi da ta'addanci. Shugaban ya wannan furucin ne lokacin da ya gana da Prime Minister Belgium Charles Michel a birnin Brussels. Ya ce Amurka da kungiyar NATO za su yi aiki a kan matsaloli daban-daban. Kuma ya yi nuni da harin ta'addancin da aka kai Birtaniya a ranar Litinin, ya kuma lura da cewa batun ta'addanci ne zai zama kan gaba a ajandar shawarwarin da za su yi. Tun da farko shugaban na Amurka yace ya kudura aniya fiye da kowane lokaci na ganin cewa an samu zaman lafiya a duniya. Yayi wannan furucin ne bayan ya zanta da Papa Roma Francis a fadar Papa Roman dake birnin Rome. Fadar shugaban Amurka ta ce shugabannin biyu sun tattauna yadda addinai za su iya magance banan da bani Adamu ke sha a kasashe kamar Syria da Libya, wuraren da ƴan kungiyar ISIS ke iko da su.
David Shera, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta Kudu, ya ce a hukumance shugaban ƙasar Salva Kiir ya kaddamar da yin shawarwarin samun zaman lafiya da aka dade ana jira, ya kuma ayyana kawo ƙarshen fafatawa. Jiya Laraba, Mr. Shera ya yi wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wannan bayanin ta hanyar sadarwar bidiyo daga birnin Juba. Ya ce a yayin da ɗaukan wannan mataki zai sa a samu sasantawa, akwai buƙatar a yi shawarwari da dukkan ɓangarorin ƙasar domin ta yi tasiri. Mr. Shera ya nuna tababa yayin da ya lura da cewa wannan ba shi ne karin farko da shugaba Kiir ya ayyana kawo ƙarshen fafatawa ba. Ya ce za a zura ido sosai a kan wannan alƙawali.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin leƙen asiri na Majalisar Dattijan Amurka da ke binciken zargin shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka ya ce zai yi sammacin Michael Flynn, tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara akan matakan tsaron cikin gida da aka kora, a wani yunkurin tilasta masa ya miƙa dukkan takardun da yake da su kuma ya bada shaida akan irin ayyukan da ya yi kafin shugaba Trump ya kore shi. A farkon wannan makon, Michael Flynn ya gwasala kwamitin, ya ke ba da bayanan aikin kwanaki 24 da ya yi a kan mukamin kafin a kore shi. Kwamitoci guda biyu da suke binciken wannan al'amari sun ce za su ba da sammacin ne domin su buƙaci Michael Flynn ya zo don raɗin kansa ya musu bayani, amma ya yi baris da su. A yayin da kuma shugaba Trump ɗin ke rangadin wasu ƙasashen waje da ya ba shi damar gujewa cece-kucen siyasa a nan Amurka na wani ɗan lokaci, farinjininsa na raguwa. Watanni huɗu bayan ya ɗare kan ragawar mulki, shugaba Trump yana ƙoƙarin kaucewa kurakuran da tsofaffin shugabannin Amurka suka yi. Matsalolin shugaba Trump game da shishigin da aka ce Rasha ta yi a kan zaɓensa ya sa an tuna da abin fallasar Watergate a zamanin mulkin tsohon shugaba Richard Nixon, abin fallasar da ta tilasta wa shugaba Nixon ɗin yin murabus kafin a tsige su. Shekaru 12 kafin wannan al'amari, mulkin tsohon shugaba marigayi Ronald Reagan ya kusa gociya a kan abin fallasar da aka raɗawa suna Iran-Contra. A shekarar 1998 tsohon shugaba Bill Clinton ya fuskanci abin fallasar cewa ya nemi Monica Lewinsky, har ma aka so a tsige shi daga mulki.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madan labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Bauchin, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta umarci rufe kwalejin ilimin ta garin Kangare da ke tazara kilomita 18 da babban birnin jihar, biyo bayan tashin hankalin da ɗalibai suka yi sabili da rashin jituwa kan zaben shugabannin kungiyar ɗalibai. Wakilin mu Abdul Wahab Muhammad na ɗauke da cigaban rahoton.
Kwamishinan labarai na jihar Bauchi, Alhaji Abdullahi Idris, ya yi mini ƙarin bayani kan lamarin. Tattauna mu da shi tewar tarho.
Tension za su yi rikici sai aka hana su zaben jiya. To yau lissafi parties sun da suke struggling ɗin sai suka fara tada hankali, sai suka fita wajen makaranta, sai suka zuba duwatsu har zuwa wajen checkpoint na sojojin nan a kan cewa ba dama motoci su.
Su ɗaliban kenan?
Su ɗaliban. To su kuma sojojin kafin a kawo police suka yi su controlling yara suka yi. Sai suka fara harbe-harbe. As a result, sai aka samu casualties guda biyar. Guda hudu sun sustain minor injuries suna health center na Kangir ana maniki. Guda ɗaya wanda is critically ill shine aka ɗauke shi yanzu yana teaching hospital na ATBU. Kuma gwamnati sai ta yi shiga ta ce a yi masa treatment za su biya. Amma saboda a yi cartelling shine aka ce to kowa ya tafi gida. Sai lokacin da hankali ya kwanta sannan gwamnati za ta yi fitar da baya wannan shine officially abinda kai discussion da duty government dan nace maka kana son karin bayani to saboda I'm not in a ticket sai ce no problem shine ma ya tafi da kansa shi ba da
to an iya kama wasu daga ciki ko kuma
akwai wasu wa'anda aka kama mata da maza wanda su amma kuma an kai police room sannan an sallama kowa ya fita daga makarantar an rufe makarantar
ai ila yau na tuntubi wata dalibar kwalejin ta wayar taho da tsunda ta dawo gida ga abin da tace
to yau ne dama aka yi zaɗen to da aka yi zaɗen musulmai ne na makarantar mu suka ci kenan sai kuma fada ya tashi aka fara da dai sun gina kwala da aka ci aka turo mu ba to da aka turo su sai ɗan makarantar suna kokarin su yi fada da mu balawan da sojojin to shine kuma su kuma sai suka fara harbi amma sun harbo su ne a ƙafa da cinya da aka hazo to bayan na bar makarantar da sai aka kira ni aka ce wai an kashe kuku amma ban ga zaman ba gaskiya ban san ni kisan ba a faɗa min ne da shi
zaɓe ne ake yi a makarantar kika ce ko
na ACUJ
na ƙungiyar ɗaliban makarantar to bayan da aka yi zaɓen sai kamar su wane ne suka ci zaɓen
wani ne ustaz ya ci zaɓen su kuma suna cewa ce mai gungun ni ban san sunan shi ban san asalin sunan shi ba amma
dama akwai 'yan sanda ne a makarantar ko kuma kawo su aka yi
an kawo su ne
to suka zo kuma sai 'yan makarantar suka haura musu ne su kuma sai suka yi harbi to yanzu ke kin dawo ina ina ne kin baro makarantar kenan
na baro makarantar ai makarantar ma dai ina ji kaman an wace kin da sun balla su gate din ya koma yayi makarantar an tarwata su kaman dai ba mutane amma ban san baya na ba
wato ɗaliban sun yi ta gudu kenan
Rahoton Abdulwahab Muhammad daga Barcin wato Bauchi za mu sake komawa kan harkokin ilimi amma kafin nan bari mu koma kan batun dakatar da binciken masarautar Kano da ake zargi da fataka da kuɗi abinda masu kula da lamura ke cewa zai shafi tasirin ikirarin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na yaki da cin hanci da rashawa A cikin hirarsa da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz Dr. Aliyu Tilde ya ce gwamnati ba ta da hujjar bincika waɗansu da ake zargi da laifin cin hanci da rashawa a nan gaba bisa dalilin cewa
an tashi an fara binciken sa menene dalilin wannan binciken an riga an wuce zancen dalili an zo kan bincike kansa domin haka an zo kan gabar doka an dora maganar a bisa al'amarin doka to shi ita kuwa shi kuwa al'amari mudda aka kawo shi ga doka to ya kamata a ce an bi dokan nan sau da kafa ba akan sa aka fara ba kakansa a lokacin Sardauna Sardauna ya kafa committee na Mr. Maffet na mutum daya tallin tal ya tafi Kano ya binciki kakansa Sheikh Muhammadu Sanusi na daya yace ya same shi da laifi akan wannan aka sauke shi bayan sa akwai sarakuna da kuma a gabanin sama da sarakuna da yawa wanda aka sauke tun daga lokacin Turawa akan bincike su idan aka same su da laifi waɗansu a nuna musu laifin su a yafe musu waɗansu kuma a sauke su babban case wanda muka gani shine wanda a zamanin Abacha aka binciki kuma aka sauke sarkin musulmi da suki to duk a waɗannan lokutan muna yi wa sarakunan nan shaida ba su kaskantar da kansu ba sun tsaya da martabansu kamar yadda ake cewa mai martaba sarki wani suka rike wannan martabar ba su je wajen gwamnati suna roko ba ba su tara abokansu a cikin gwamnoni suna roko ba ba su je wajen shugaban kasa ko kuma mataimakin shugaban kasa ko wajen baban gida ko manyan gari su zo don Allah da Annabi sun roki gwamna a dakatar da bincike duk inda ake bincike a tarihin Najeriya irin wannan ba lokacin da aka fara shi aka
kamar yadda bayanai ke nunawa ƴan majalisar dokokin jihar Kano sun ko dakatar da binciken ne ma biyo bayan wata wasikar da gwamnatin jihar Kano ya aike musu inda ya ce wasu shugabannin Najeriya ne ma suka bukaci da dakatar da batun to koya masana ma ke kallon wannan sa bakin da shugabannin suka yi
shi gwamnati da ya yarda da haka da waɗannan manya waɗanda har suka yarda aka karya doka aka dakatar da bincike ka hada hadda shi Osin Bajo wanda san ne babban lauya ne a nan a Najeriya ban san meye za su ce ba a game da tsare sauran mutane waɗanda ake binciken su ba amma gama binciken su ba yanzu haka suna nan ma a tsare a Najeriya ba ban san meye za su ce ba dan me yasa su ba su da gata ne menene yasa waɗannan manya ba su nemi waɗannan manya su ce da gwamnati a kyale su ba. Da haka ni ina ga wannan case na mai martaba sarkin Kano ya kawo wato wata sabuwar bid'a a cikin doka a Najeriya wanda ba taba yin irin ta ba kuma bai kamata a ce za a maimaita ta ba.
Kamar Dr. Tilde shi ma Malam Umar Dan Kano wani dan jarida kuma mai fashin bage kan lamuran yau da kullum yace ko da yake ƴan majalisa sun dakatar da binciken to fa in Najeriya ku ba za su kyale ba.
Gaskiya fi sibillahi ba a taimaki Najeriya ba a taimaki ƴan Najeriya. Masarauta da mulki da mai Allah ne yake bada. Kuma magana almundahana daban take da magana wai wane ne a wurin. Idan kai abu na almundahana akwai doka. So ya kamata a zantar saboda ya zama darasi ga mu masu tasowa. Amma bata taso ba. Mu ba su taimake mu ba.
Ibrahim Abdullah Aziz, Sashin Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Saboda mu rufe taskar hotonin namu a jamhuriyar Niger inda malaman jami'ar da magaran suka shiga yajin aikin sai babu ya gani yayin da suke zargin cewa gwamnati tana nuna musu wariya. A cikin hirarsu da wakiliyar mutamar Abari Dr. Illu Muhammadu magatakardan kungiyar malaman jami'ar ya bayyana cewa sun shafe kusan shekaru biyu suna fuskanta irin wannan matsalar.
Bai kamata ba a ce jami'a da magaram ita ɗaya ce take tsunduma cikin wannan hali. Yau kusan shekara biyu muke cikin wannan, an maida mu ƴan fansho, kullum sai an yi wata uku a biya mu, wata huɗu a biya mu. Bai dace ba, mu kaɗai ake ma wannan abu. Yau kowace jiha an ka ɗauka akwai jami'a, kowace jiha ba inda ba aiki, mu kaɗai ne yau tsawon shekara biyu cikin wannan halin aka sanya mu. Don menene? Mu ba 'yan ƙasa ba ne ba, kuma ma wani laifi ne. An kuma ba a san jami'a ba ga arihi ta mana, kowa ta harkokin shi, mu dai ba mu da laifi. Sai da muka haɗa 22 ga wanga watan ba mu harbo na yajin aiki don shidda ma kowa cewa mu muna ƙamanar waga jami'a kuma tamu ce ta ƙasa ce kuma kowa ne ya kamata mu ƙoƙarin da muke iya yi muna yin shi ko da yaushe duk lokaci sai ga an kai mu wata uku wata hudu ba a biya mu ba albashi kuma duk wannan muna hakuri muna daura a yanzu ma zancin da nake muku akwai abubuwan wanda ba a biya mu ba wata shida shekara guda. Mu kaɗai ne muke cikin wanga abin, to dan me yasa?
Duk da ma gwamnati ta musanta wariyar da malaman ke ikirari ana nuna wa jami'ar ta da magaran inda ta ce za ta biya musu bukatunsu. Sai dai har yanzu malaman na kokawa. Tamara Bari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji dalilan waɗansu masu kula da lamura arewa maso gabashin Najeriya na kira da a rufe sansanan 'yan gudun hijira. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tanka hoiba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Waɗannan mutane sun zauna da 'yan Boko Haram nan kusan da shekara uku da wani abu. Dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa shi.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Iyayen 'yan matan sakandaren Chibok 82 da kungiyar Boko Haram ta bada musaya daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace su. Sun gana da 'ya'yan nasu a birnin tarayya Abuja bayan sama da mako guda da dawowarsu. Wakiliyarmu Madina Dauda tana cikin 'yan jarida da suka rufa wa iyayen baya a wannan yanayi mai susarai.
Yadda 'yan matan Chibok 82 suka yi ta kukan murna kenan a lokacin da suka haɗu da iyayensu a karo na farko bayan da 'yan jama'atu Ahlus Sunnah da'awatu wal Jihad waɗanda aka fi sani da Boko Haram suka sace su shekaru uku da kwanaki 36 kenan cif-cif. Bayan wannan kukan murna sai kuma wuri ya kaure da rawa da waƙe-waƙe.
Yeah.
iyayen suna ta murna da rungume ƴaƴan nasu. Ga bayanin da ɗaya cikin uwayen ta yi mani a lokacin da take murna.
Ayya! Murna! 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 Na goya hawa fa? Shine hawa auta fa?
Madam Nkata Nkeki kenan shugaban ɗan asalin Chibok wanda ya jagoranci iyayen daga garin Chibok Yakubu Nkeki ya bayyana farin cikin sa tare da na al'umman Chibok din duka a wannan hira da muka yi da shi.
Gaskiya ina ji murna mako da haka a zamana na su gaba ina gani kamar ɗana na asali bai fita ba din duka ƴaƴanan nawa ne to dukkan su in ba su fita ba har yanzu murna na ya zama kamar a karkashin inuwa da haske. Ina so wata rana in ji cewa ƴaƴan duka sun fita kuma har yanzu ina godiya ma duk jami'an tsaron da suna ɗaukar lokacin su sai da ransu su shiga daji saboda nemi ƴaƴan nan ba ma ƴaƴan mu kadai ba duk al'umman Najeriya wanda suna hannun mutane nan ana kan kokari cirewa. Ina jin daɗin haka kuma muna da tabbaci da gaskiya da ban gaskiya cewa wannan gwamnati a yadda ta fara ciciro wayannan ƴaƴa waɗanda ba su fita din ba ma muna da bege za su fita.
A halin yanzu dai kungiyar rajin kwato ƴan matan Chibok wanda aka fi sani da Bring Back Our Girls sun ce suna fata gwamnati za ta ci gaba da kokarin kwato sauran ƴan matan 113 da halin yanzu suke hannun waɗanda suka sace su. Waɗannan ƴan mata dai za su ci gaba da kasancewa a hannun gwamnati saboda ana ta duba lafiyar su har sai an gamsu sannan a mika su ga iyayen nasu.
Sai dai jin cewa wai waɗansu ƴan matan sun gwammace su ci gaba da zama da ƴan ƙungiyar Boko Haram bai kwanta wa iyayen a rai ba. Bisa ga cewarsu, wannan ba ta zama hujjar barin su a hannun ƙungiyar ba.
In mu saurare su ai mun zama mahaukaci, muna da hankalinmu. Yanzu Boko Haram ɗin da suka zaɓa a kai cewa za su zama Boko Haram, mun yarda ne? In sun ce mun yarda mu zo ne da su, ba za mu yarda mu bar su. Sai dai mu kawo su ko a karfi, gwamnati ta karɓe su da karfi ta kawo su. In an zo na da su, an yi musu magani na warkar da su tsawon lokacin da ya kamata, a lokacin suka ce a sufa za su koma wurin Boko Haram nasu. Yanzu ba za a ce an kama su kuma ba, amma su yi joni Boko Haram a hankalinsu.
Akwai masu tunanin cewa watakila wasansu sun kai shekara 18 a dokar Najeriya kuma mutum yana iya zaɓar abin da yake sani.
Ko sun kai 18 dokar Najeriya ba ta bari mutum ya zauna tare da ƴan ta'ada ba. Ko kai shekara 40 ne ko ni din nan in naje ina zauna da ƴan ta'ada ya kamata Najeriya in sun samu hanya su je su kama ni a dole a zo a duba ko kwalwa na lafiya nike.
Mai sharhi kan lamuran yau da kullum da ke bin lamarin matan tun sace su a 2014 Nasiru Gambo Malumfashi ya duba batun sabon matan da ƴan ta'ada.
Waɗannan matan na ƙarshe wa'anda aka samu aka dawo da su ai ka san ba cikin wahala suke ba. Idan ka hidda waɗannan matan ka ce ka raba su da Boko Haram ko ba Boko Haram, mafi yawancin waɗannan yara in kalle su sun fito ne daga guri marasa galihu.
Kana nufin kamar suna yi wa yaran gata kenan?
Kwarai da gaske. Ai da kaga misali so kallo waɗannan guda 182 da aka saki, da kaga suka san ba cikin wahala suke ba. Ke inda wahala suke da an kalle su an san wahala suke. Ka kamanta waɗannan mutane sun zauna da ƴan Boko Haram nan kusa da shekara 3 da wani abu. Dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa shi.
Batun waɗanda ake cewa kuma ma sun aure ko ƴan Boko Haram sun tilasta su sun aure su.
ƴan mata ne yara kuma waɗancan mutanen ba a sani ma irin waɗannan mutane ne ba a wannan. Duk waɗanda ka ga wannan guda 80 da su biyu da suka dawo ai ba wanda ta zo da ko da guda ɗaya. Ba kamar wancan guda 21 su ne ɗaya daga cikin ta zo da ɗaya. Amma ba mu sani ba yanzu tunda an kai su asibiti inda za a bincike lahiyoyinsu nan ne za mu iya tabbatar da cewa ko suna da ciki ko kuma suna da wasu cututtuka ko wani abu. Amma a yanzu ba mu iya ganewa ba.
To ko menene ra'ayin al'umman Najeriya game da ci gaba da rike ƴan matan a Abuja da gwamnatin tarayya ke yi?
Ra'ayina ba, amma shi su gaban iyayen su yafi yanda mu ƴan Najeriya za mu sami kwanciyar hankali. Kai batun mazajen ya aure na gaban iyaye shine aure wanda za a aure da su a gaban iyayen su, ko da auren Kristoci ne shine aure. To shi yasa shine ba ni a kawo su gaban iyayen su, ma iyayen su ba su riƙe su ba gwamnati ya riƙe su a tarbiyyar da su a halayen ƴan Najeriya, a bar su a cikin wahala din bai da amfani.
To game da wannan maganan da suke yi ba laifinsu ba ne, hali ne suka ɗauka irin na Boko Haram ɗin. So a yi hakuri da su dai a aje su, gwamnati ta kula da su, ta nuna musu cewa rayuwar da suke ba rayuwa ne mai kyau ba, ta koya musu irin ladabi da rayuwa irin namu na mutane na kyakkyawan mutane. A mai da su cikinmu ɗin, kar a bar su ma su koma ga iyayensu, saboda akwai hanyar da mai yiwuwa za a iya sake daukan su ko kuma tunda har wannan halin suka sa rai wata za ta iya komawa.
To alhamdulillah babban magana ne da cewa kamata ƴan matan cibob da aka same su san samu a kawo su gaban iyayen su a aurantar da su saboda auren iyaye shine aure da mafi inganci kun kuma suna cikin wani yanayi ne ba sa cikin hankalin su a dan ba su kulawa da dan sauraro yanda za su samu a dan daura hankalin su sa'annan a ji bayanin su in aka ji bayanin su sa'annan a san cewa eh ga matsayin da ya kamata a aje su bayanin yanda
ra'ayi na babban abu dai addu'a shine babban abu a gaba.
Masu kula da lamura na ganin ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta fadada wannan yunkuri da nufin ganin an dawo da dukkan waɗanda kungiyar ke ci gaba da rike su kamar yadda Abdullahi da Mari na kungiyar fahimtar juna ta musulmi da krista ke cewa
abinda ke faruwa yanzu shine muna fatan gwamnatin tarayya da kungiyoyi masu sa kai wato irin non governmental organizations da suke cikin wannan harkan su yi kokari su ga cewa sun taimaka wajen samo sauran ƴan mata da suke hannu koko jama'a da suke hannun Boko Haram. Idan muka duba akwai kauyuka da yawa ko kuma wurare da yawa da suka shiga suka saci ƴan mata. Akwai makarantu kamar makarantar Bunyadi shi ma an ji an saci yara a gurin. Wannan dukkan su a bisawo a tabbatar da cewa an samo su an maida su wajen al'umma.
Bayanai na nuna cewa akwai ɗaruruwan wasu da ke hannun mayakan na Boko Haram wanda kuma ba a san halin da suke ciki ba yanzu. Batun da kuɗin majalisar wakilai Mr. Adamu Kamar ke maca su ma da a duba batun jama'ansu da aka sace.
Mun ji wannan labari da farin ciki kwarai da gaskiya musamman mu mutane a Michigan da Madagali. Yanda shi shugaban ƙasa ya yi kokari har a sako ƴaƴanmu 82. Gaskiya muna godewa shugaban ƙasa bisa ga kokarin da yake yi. Kuka mu shine mu a Madagali musamman kauyuka na Madagali a ɗiba mana mata ya fi 200. Mata nan kuma yawancin su a gidaje su aka ɗiba su. Dai suke rai ɗaya ne. Dai suke kuma shugaban ƙasa na shugaban ƙasa mu ne duka. Muna kira da babban murya ma shugaban ƙasa duk ranar da za a tattauna akan sake wanda ƴan Boko Haram suka kama su. Muna roƙe su ina da kuce shugaban kasa ya sa mata mun da aka dubba su daga Madagascar nan wanda su wanda yake hannu ɗan Boko Haram duk kuma mu samu a fete mana su mu hada su da iyali su kamar yanda ɗan uwan mu a Chibok suka samu.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu dai muna godiya ga wakilan mu Madina Dauda da Nasiru Adamu Hilkaya da kuma Ibrahim Abdulaziz da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin su da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune.
Haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kungiyar Al-Shabab mai ra'ayin riƙo ta ƙasar Somalia ta ce ta kai hare-hare guda uku a ƙasashen Kenya da Somalia jiya Laraba har ma ta kashe mutane 16, yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta ƙaddamar da sumamin murƙushe 'yan ƙungiyar, kuma jami'an ƙasar Kenya sun ce 'yan yaƙin sa-kan ƙungiyar suna ɗanɗanawa daga wannan mataki. Jama'an tsaro a ƙasar Libya sun ce sun kama ɗan uwa da kuma mahaifin Salman Abedi, mutumin da ya kai harin ƙunar baƙin wake a birnin Manchester na ƙasar Ingila. Mai magana da yawun rundunar daƙi da ta'addanci ta ƙasar ya ce kwanan nan Hashim Abedi ya zanta da ɗan uwan nasa kuma ya san shirye-shiryen da yake yi na kai harin. Haka kuma sun ce suna da shaidar cewa da shi da ɗan uwan nasa suna da alaka da kungiyar ISIS. Gabanin tarurrukan da zai yi da shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ta'addanci a zaman babban matsalar da duniya ke fuskanta a yanzu.
To madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hanki lokacin da Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa, shirin da ke yayata gudunmuwar da waɗanda ke rayuwa da wata lalura ke badawa ga cigaban al'umma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jumai Ali da Titiya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu Neo Alheri da muku fata alheri sai kuma da hanke idan Allah Ubangiji ya nuna mana.